Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A shekara ta 2021 ne wata mujallar Global Entrepreneurship Monitor ta bayyana cewa Najeriya ce kasar da tafi yawan mata masu sana'o'i a fadin duniya. Daga kimanin kananan sana'o'i da matsakaita sama da miliyan 40, mata ne suka kunshi kashi 40 na wannan adadi. Sai dai kuma binciken ya gano cewar da dama daga cikin matan suna rungumar sana'o'in ne saboda halin yau da suke tsintar kansu a ciki ko kuma gudun hakan. Dalilin da yasa kenan a yau muka karbi bakuncin Malama Fatima Ali Muhammad, wata matashiya mai sana'a a jihar Kano wacce aka fi sani da Yasmin mai nasara. Akwai kuma Hajiya Halima Abdullahi mai sana'ar sutura musamman mata maza daga jihar Yobe, sai kuma Malama Khadija Musa ita ma daga jihar Kano mai sana'ar kayan kwalam. Kuma tare zamu tattauna akan maudu'in shirin na yau, mata masu sana'o'i da irin gudunmawar da suke bayarwa wajen bunkasa tattalin arzikin kasa da gina al'umma kana da irin kalubalolin da suke fuskanta. Ai sauraro lafiya. Malama Fatima,
zan so ki sanar da ni irin sana'ar da kike gudanarwa, yaushe kika fara, kuma menene ya ingiza ki har kika fara wannan sana'a?
Tun ina shekara 18, Allah ya sa min son yin business saboda na fi son in ga ina yi wa kaina kuma ina ba wa wani. Kuma wani abu da kasuwanci wanda baya cikin shi ba zai gane shi ba. Idan kana business kai a karan kanka ma za ka ji daɗi, saboda za ka yi mu'amala da mutane daban-daban. Sannan ni yanzu kamar in aka zo aka ce min ga offer za a bani aikin gwamnati, to maganan gaskiya sai na tsaya na duba na ga shin a wanne guri ne kuma mai gurin yake kunshe da shi, saboda a yanzu haka ba zan iya taɓa barin kasuwanci na ba saboda muhimmancin shi da yake a gona. Ina kasuwanci daban-daban a wannan shekaru 18 din ma da nake gaya miki, in kika ji gwagwarmayar da nayi ta harkan man fetur sai an jinjina min, saboda a ce mutum yana ji da ƙuruciyar shi har yake harkan mai. To a yanzu dai wacce na kafa ta, wacce kuma nake fata insha Allahu a kanta nake burin in zama dan gwatan mata da izinin Allah, na samu idea ta fara yin ganyen shayi 2019. To a cikin 2019 na fara sana'ar, Allah bai sa ta kafu ba sai da na kai 2020, kuma aka zo aka samu larura da annoba da ta sako mana. Product dina ban sake shi ba har sai da na yi mai registering din duk wani abu da ya kamata, kaman CAC, NAFDAC, Incubation Center, wannan masana'antan renan ƙananan masana'antu. Kafin nan na zo na fara, har Allah ya sa albarka, kuma muna ganin nasara da ci gaba a cikin kasuwanci.
Malama Halima,
na fara sana'ar ne lokacin tun ina University of Maiduguri, farin zuwa na karata 2016. Abin da yasa na fara sana'ar nan, ni ba zan iya in jira sai na yi kwana 30 sannan zan yi salary, babu kuɗin da ya shigo hannuna ba. Kuma a yanzu in ka gama karatu ma baka da aikin yi, to dole ka tashi ka koyi sana'a, da kuma aikin ma ba samuwa yake yi ba. To sai na fara sana'ar da huluna. Lokacin zan zo outin na sallah, yan gidanmu suka ce to in je in duba musu huluna a nan Maiduguri. To kaman wasa sai na sa ya tuttura mun fara tallatawa, kuma da izinin Allah abin sai ya karbu. Abin da yasa kenan na tashi na ce to bari mu tashi mu nemi sana'a, ya fi ka zauna kullun kana cikin gida kana abaka abakan nan. Ma yafai ma in nayi zaki dauka ma irin yan Dubai din nan ne. Yanayin shape din dinkin, yanayin adan duwatsun, da yanayin quality yadi. Saboda kin san halin mutanen mu na Najeriya, in ka nuna musu kai kake sarrafawa a nan gida, to ba lalle ne karbi a wurin su ba. Sai ga ai kaman wani kaskantaccen abu ne.
Malama Khadija,
ni mutum ce da Allah ya bani wani irin baiwa da zan iya yin komai, sai dai in ban saka hankalina zuwa ga wannan abin da nake so in koya ba. Kuma na so ma sana'a ina ga tun ina yar yarinya karama, saboda ni dai ina da ra'ayin nema na kaina komin kankantan shi. ni mutum ne da bana so in zauna bana wani abu saboda in samu ba sai na tambaye wani ba ina so in yi kullun ni in yabi kaina cewa okay nayi wani abu na azo a gani makaina so na so ma wannan sana'a tun ina yarinya karama sai na zo a hanya nayi watsi da shi bayan shekaru da dama da Allah ya jarabce ni da zama guri daya ba wai lallura ba ko wani abu shine na samu na zo na soma Madara su gulliswa su cincin a ranar da na soma shi a unguwa ne kuda yake an bata min rai ne sai na ji kawai to bari ni na nuna ba wai bazan iya neman na kaina bane shine na bi anguwa gida daga naira 5-5 naira 10-10 har ya kai ga yau ina yi in kai supply wani guri a saida mun kasuwan nawa dai ba wai ya bunƙasa bane inda nake so amma har yanzu ban cire rai ba insha Allah saboda an ce duk abin da ka saka ranka kuma kai imani da Allah to da yardarsa zaka samu mafita
Na dawo gare ki Malama Fatima duk lokacin da mutum ya fara wani aiki karubuloli abubuwa ne da ba a iya kauce musu
dama duk abin da zakai a rayuwa sai ka samu kalubale a cikin saboda duk wanda Allah ya bashi kasuwanci to Allah ya bashi daukaka kalubale muna samun shi amma ba wani mai girma ba gaskiya kalubale guda ɗaya da yake damun mu a yanzu mu ƴan kasuwa shine rashin ciniki sai kiga mutane suna san kayan gashi amma baya shi da halin yanda zai iya affording ya siya wannan gaskiya babban kalubale ne ma dukkanin kowanne dan kasuwa ko babba ko karami sai kalubale na wajen siyan kaya yau in ka je ka siye kaya to insha Allah in ka koma wani satin sai ya linka kudin da zan iya curewa da in siyi zobo a ce 20 bucks ko 10 bucks a yanzu sai dai in siyi be ko uku da shi ba da wannan kudin saboda kayan ya linka abinda kake siyan shi kenan gashi kana son kai production din in ka zo kai to kai ya zaka siyarwa da mutane nawa zaka dora kulliyar mun duk lokacin da zan karawa kaya na kudi sai naji ba dadi a raina saboda sai in ga wannan fuska mutane za su fahimce ni da shi
Malama Halima
kamata yi a ce gwamnati ta taimaka masu san sana'a ba su da jari zaki ga wani Allah masa baiwa da zai yi abu amma ba shi da jarin da zai sarrafa abin nan zaki ga wani ma yana da baiwar da in yayi abu zai ma amfani al'umma baki ɗaya ba iyakansa ba gwamnati ta duba irin wa'annan kuma gwamnati ta duba irin yara kanana da zaki ga yaro yana abu kaman a wasa ya je ya kera wani abu to kin ga wa'annan gwamnati ya kamata ta tsamo su ta dauki nauyin su su yi karatu saboda koda gaba za su amfani Najeriya sannan kuma kamar rashin aikin yi na matasa shi ya kawo rikicewar Najeriya shi ya kawo matsalar tsaro shi ya kawo ta'addanci da yayyawa sai a rage wannan ta'addanci
na da gare ki Malama Khadija
zaka fuskanci matsaloli da yawa in kana sana'a sabida a misali in kana abu ne na ci wani lokaci zaka yi ba ciniki in ba ciniki akwai matsala saboda me product ɗinka ko ya lalace in kuma ka yi shi yanda ba zai lalace ba zai dauki lokaci kafin ya kare amma zaka samu ci baya saboda akwai wanda kai karan kanka ba zaka so ka siyar ma customers ɗinka ba dan idan ka siyar zaka kashe kasuwanka ko kuma maybe ka dan samu kuskure a wajen measurement ka gama haɗinka ka yi ka kai supply an zo ana complain bayan kwana biyu kwana uku abu ya ki tafiya to ai kin ga cewa wannan kuma dole ko a zubar da shi amma dai ba za ka siyar ba ya zama condemned sai na yi wani to kin ga na samu faduwa da kuma ka samu faduwa daga wajen masu cinikin ka saboda wasu za su ja da baya kaman kwanaki da na samu wani dan matsala wata customer na ta je ta siya a wajen inda nake kai ma supply sai ta dawo da shi tace ai bi yadin da ya saba yi kuma ni ba daga gare ni bane ina ga ko naje na siya wanda na jabu ne ko kuma ya riga ya expire ban kula ba so sai ya samu damuwa kin ga na samu ci baya irin matsalolin da ake samu kenan
Mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon ya mace a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai kuma wanda ya daidaita mana sauki Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu huni lafiya